Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Freak na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan muna nan kodayaushe a FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baga haka muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba shekarar 2017. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 5 kenan na safi agogon Ghana 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Rundunar sojin Amurka ta ce ba za a kammala cikakken binciken mummunan harin nan da aka kai Nijar ba har sai zuwa watan Janairun baɗi. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun yi ganawa ta bai daya da safiyar yau dinnan Alhamis. Sannan gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da wasu canje-canje na dauke harkokin tattalin arziki daga hannun jami'an tsaron Cuba.
To bayan da aka gano garowakin wasu ƴan mata sama da 20 ƴan Najeriya a tekun Mediterranean, hukumar da ke yaki da fitaucin mutane ta NAPTIP ta yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da ta gudanar da bincike kan wannan al'amari.
That have taken place along the
mun fara zargin waɗannan mutanen namu kashe su ake yi da gangan domin ai ka san abin da ke faruwa a ƙasar Libya.
A Najeriya har ila yau kungiyar Izalatul Bidiya Wake a mutu suna ta nuna goma bayan ta ga wannan tsarin.
Tsarin da mai alfarma sarkin musulmi ya dauka a inganta makarantar almajirai na goran baya 2000.
Za ku ji ƙarin bayani sannan za mu leƙa jihar da magaram a jamhuriyar Nijar domin jin wainar da ake toyawa tsakanin malaman makaranta ƴan kwantiragi da kungiyar da ke kare haƙoƙinsu. Baya ga haka Grace Alheri Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rundunar sojin Amurka ta ce ba za a sa ran kammala cikakken binciken mummunan harin kwantan ɓaunan nan da aka kai a watan jiya a Nijar har sai a watan Janairun baɗi. Tawagar masu binciken na soji wadda ke ƙarƙashin Manjo Janar Roji Clautia za ta tafi wasu wurare a Amurka da Afirka da kuma Turai don ta tattaro bayanan da za su taimaka wajen gano abin da ya faru yayin harin na ranar 4 ga watan Oktoba, bisa ga wani bayani da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar jiya Laraba. Jami'an tsaro a Pentagon da kuma ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar sun ce mayakan ISIS ne suka yi kwantan ɓauna ma sojojinsu ranar 4 ga watan Oktoba. Suka kashe sojojin Amurka 4 na Nijar din ma 4 a wani dan da wani takunta dan Nijar. Sojojin sun kammala wata ganawa da shugabannin yankin, sun fara tafiya su shiga motocinsu su koma kenan sai kwatsam aka kai musu harin, abinda jami'an Amurka suka gaya wa muryar Amurka kenan.
Shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na China Xi Jinping sun yi ganawa ta bai ɗaya da safiyar yau Alhamis. Tattaunawar da Trump ya ce zai yi amfani da ita wajen matsa ma shi lamba ya sa Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirinta na nukiliya. Trump ya isa birnin Beijing ɗin ne jiya Laraba a ziyararsa a matsayin shugaban ƙasa a karo na farko zuwa China, babbar aminiyar Koriya ta Arewa. Ana kyautu zaton Trump zai buƙaci China ta kori 'yan Koriya ta Arewa da ke ƙasar ko kuma ta dakatar da wasu daga cikin cinikokin harkokin da take yi da gwamnatin Koriya ta Arewa mai faɗa a Pyongyang. Tattaunawar ta Trump da Xi ta kuma ta'allaka kan batun cinikayya, al'amari mai sarƙaƙiya ganin yadda Trump ya daɗe yana ƙorafin ƙwarar Amurka da China ke yi a fannin na cinikayya. Cinikayyar China da Amurka ta ƙaru da kashi 12.2 tun daga bara, wadda aka yi ƙiyasi ta kai dala biliyan 26.6 bisa ga ƙididdigar hukumar kwastam ɗin China.
Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ba da sanarwar cewa za ta fara aiwatar da wasu canje-canjen da za su ɗauke harkokin tattalin arziki daga hannun rundunar sojin Cuba da kuma hukumar leƙen asirin ƙasar da kuma sauran fannonin tsaro. sannan ta kuma kakaba takunkumin tafiye-tafiye da kasuwanci kan Amurka wanda ke harkoki da incubator. A kasarin Amurka wanda ke shirin kai ziyara zuwa wannan tsibirar ƙasa, dole ne su yi hakan ta wajen bin tawagogin da kamfanonin Amurka ke tafi da su. Dole ne kuma tafiyar su ta kasance da riƙe wani wakilin ƙungiyar da ke ɗaukar nauyin tafiyar tasu. Trump ya fara sanar da manufofinsa kan Cuba ne ranar 16 ga watan Yuni, lokacin da ya kai ziyara zuwa wata matattarar 'yan Cuba da ake kira Little Havana da ke Miami. To amma babban bankin Amurka zai tsame duk tafiye-tafiyen da aka tsara su gabanin bullo da wannan sabon tsarin. Yau Alhamis ne sabon tsarin zai fara aiki, wanda zai zama wani ɗan koma baya ga maido da hulɗar diflomasiyyar da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya yi da Cuba shekara ta 2015, bayan sama da shekaru 50 da Amurka ta yi tana haramta hulɗa da wannan ƙasa mai ra'ayin gurguzu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Talata ne shugaba Donald Trump ya gamu da cikas mafi tsanani a siyasance tun bayan da ya zama shugaban ƙasa, bayan da 'yan Democrats suka ci zaɓukan gwamnonin jihohin Virginia da New Jersey. 'Yan Democrats sun yi farin ciki matuƙa da cin zaɓukan gwamnoni biyu da suka yi, sun kuma samu ƙwarin gwiwar fitowa sosai da aka yi, wadda ka iya zama manuniyar abin da ka iya faruwa a zaɓen tsakiyar wa'adi na midterm, lokacin da za a yi takarar dukkanin kujeru 40 wato 435 na majalisar wakilai da kuma 1-3 ko kuma sulusi na kujerun majalisar dattawa. A New Jersey, zababban gwamna Phil Murphy ya ɗau zaben nasa a matsayin bijirewa ga Donald Trump. New Jersey ta aike da bayyanannen sako ga kasar baki daya cewa mun wuce nan, abin da Murphy ya faɗa ma magoya bayansa kenan da ke ta ko wato sowa a lokacin da suke murnar nasararsa.
Ana ta ƙara takaddama kan makomar matsayin matar shugaban ƙasar Zimbabwe bayan da shugaban Robert Mugabe ya jinjina mata wani gangamin siyasa jiya Laraba, wanda hakan ya nuna alamar ita ce zai goyi bayan tagaje mataimakin shugaban ƙasar da ya kora kwanan nan. A Afirka ta Kudu, wata ƙungiya ta tsofin sojojin da suka fafata a yaƙin neman 'yancin ƙasar Zimbabwe sun ce za su kalubalanci shugaba Mugabe a siyasance baɗi, ta yadda za su maida ƙwararren mataimakin shugaban ƙasa ɗan takararsu. Jam'iyyar ZANU-PF mai mulki za ta yanke shawara hukumance ne a wani babban taron jam'iyyar da za a yi a tsakiyar watan Disamba. A halin da ake ciki kuma, Chris Munzwanga, shugaban ƙungiyar tsofin sojojin Zimbabwe mai faɗa a ji, ta kai ziyara a makwabciyar ƙasar ta Afirka ta Kudu jiya Laraba. Suna kiran mataimakin shugaban ƙasar Zimbabwe ɗin da aka kora kwanan nan Emmerson Mnangagwa ya zama ɗan takarar gamayyar jam'iyyun da za su kalubalanci Mugabe a zaben na baɗi.
Labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya, inda hukumar da ke yaƙi da fitaucin mutane ta NAPTIP ta yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gudanar da bincike kan mutuwar wasu 'yan mata 26 'yan Najeriya da aka tsinci gawarwakinsu a farkon makon nan a kan tekun Mediterania, yayin wani yunkuri da ake ganin sun yi na tsallakawa zuwa ƙasashen Turai. Wannan kira na hukumar ta NAPTIP na zuwa ne yayin da rahotanni ke nuna cewa hukumomin Italiya sun cafke wasu mutane biyu da ake zargi na da hannu a wannan mutuwar. Wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da ƙarin bayani daga Abuja.
Is that we are calling on the United Nations to carry out an investigation on the series of deaths.
Wani babban jami'in hukumar yaƙi da fitocin mutane ta Najeriya kenan wato NAPTIP, Mr. Josiah Emeron,
ke shaida min cewa hukumar yaki da fatocin mutane ta Najeriya ta kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da bincike akan yadda ƴan Najeriya ke ta mutuwa a irin wannan haramtacciyar bulaguro
that have taken place along that axis of the Mediterranean.
Mun fara zargin waɗannan mutanen namu kashe su ake yi da gangan domin ai ka san abin da ke faruwa a ƙasar Libya tun bayan kawar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi. Yan Najeriya da dama sun rasa rayukansu, ai an san masu jiragen nan, ya kamata a bincika domin a alertar da su. Jirgin ruwan yakin ƙasar Andalus ya kai ɗauki a wasu masu rubirin zuwa Turai da suka kifi a cikin tekun Mediterranean har wasu yaran mata ƙanana ƴan Najeriya su 26 suka rasa rayukansu da suke kan hanyar su zuwa Turai ba bisa ka'ida ba.
And is a sad situation for us as an agency.
Wannan babban abin bakin ciki ne mu a matsayinmu na hukuma duk da kokarin da muke na hana mutane rububin irin wannan haramtacciyar bulaguro ko masu fara mutane, amma har yanzu wasu sun yi kunnan washego suna sa kansu cikin irin wannan hadari na irin wannan tararradu da ka suke kuma mutuwa irin wannan yanayi.
On their way to Europe and to die in this manner.
Amma duk da wannan mace-mace da ake yi bai sanyaya musu guyuwa ba, to shin ko me janyo haka? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin halayyar bil'adama Professor Muhammad Tukur Baba.
Dan adam halitta ne mai daukan kasada. Na biyu kuma dan adam halitta ne mai kullum fatan alheri ga kansa. Wato sai ga cewa koda da hadari ai wasu sun yi kuma sun yi nasara, dan haka wannan hadari ba zai same shi ba. Dauki kasada yayi wato ya bi kari a radu da ka. Dan adam na da wannan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu.
To a Najeriya har ila yau kungiyar Izalatul Bidi'a wai Kamatu Sunna ta kasa ta nuna goyon bayanta ga tsarin inganta makarantun almajirai a kasar, wani mataki da ce zai taimaka wajen kawar da matsalolin da yawan almajirai ke haifarwa. Kungiyar ta jaddada goyon bayanta ne a wani taron gasar Alkur'ani mai girma da aka yi a birnin Yola dake jihar Adamawa. Ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani.
Duko da cewa abubuwa fa sun sauya da alamun da saurare na a kaba game da batun tura yara almajiranci da iyaye ke yi musamman ma a yawancin Najeriya, batun da ya sa yanzu hukumomi da ma wasu kungiyoyin addini yunkurawa domin fadakar da al'ummar illar da ke akwai a yawon almajiranci, yayin da kotuni ma wasu malaman zangaya suka sauya salo domin tafiya da nizami. Karatun zangaya wani tsarin koyar da al'ummar musulmi ne wanda ke da tarihi sama da shekaru 1000, kuma wannan tsarin koyo da koyarwa ya ko fara yaduwa ne ma a arewacin Najeriya tun kafin zuwan Turawa, kuma ko bayan ma da Turawa suka shigo ƙasar nan sun koyi iske jama'ar arewacin Najeriya ne da tsarin koyo da koyarwa ta hanyar katun na Alkur'ani. Da yake jawabi game da matsalar na almajiranci a Najeriya, Sheikh Malami kuma shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala Sheikh Muhammad Sani Hajingir yace fa dole ne a tashi tsaye. Sheikh Malami wanda ma ke jawabi a wajen wani babban taron gasan katun Alkur'ani wato musabaka na ciki da wajen Najeriya da kungiyar ta shirya Yola, ya koma yaba ne game da matakan da hukumomi suka so ma dauka yanzu na gwamnati karatun Allo da Naboko, ko da yake cewa akwai hanzarin da ba gudu ba.
Tsarin da mai alfarma sarkin musulmi ya dauka a inganta makaranta almajirai na goran baya dubu bisa dubu, ko da ba a gane ba yanzu ya kamata jiki magayi mu zamanto mun gane mun ga sharrin yan boko haram.
Shi ma dai da yake jawabi gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla, wanda ya ce gwamnati a shirye take ta taimaka wajen haɓaka karatun na Alkur'ani, ya ko musanta zargin da ake na cewa gwamnatinsa na kwafifita wani bangare.
Wani zargi ni wanda ake gini a wannan state kuma yan suke mana zargin nan, ni shugaba ne kuma Allah na rantsa da Qur'ani, lokacin da na rantsa da Qur'ani nan ba a ce mini musulmai kawai zan yi gwamnan Adamawa ba, ba a ce min sai Kirista ba, amma duk mutumin da ya karatu ya san idan Allah ya baka shugabanci to ya daura kamar yin kowa da kowa ne.
Kamar yadda alƙaluman asusun yara ta Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ma ke nunawa, dubban yara ne ake raba su da iyayensu da sunan zuwa katun na Allo, wanda ko sautari ma kan bige ne wajen yawon bara. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a can jamhuriyar Nijar ko wata kungiya mai kare haƙoƙin malaman makaranta ƴan kwantiragi da ake kira Sinako a takaice ta fara wani rangadin tattaunawa da malaman na kwantiragi a ƙasar, To sai da kungiyar malaman kuntiragi da ake kira Sinasep a Damagaram ta ce ta dawo daga rakiyar wannan kungiya. To ko menene dalili daga bunnin na Damagaram ga rahoton wakilin mu Tamar Abari.
Mama Sanusi Almugwanda shine magatakarda na daya na kungiyar Tasineko.
Dalilin yasa muka yi kokari ba yau dan kuntiragi kullu yana cikin matsala. Yau me ya kamata ni a ce dan kuntiragi ya samu incin kanshi? To dole ya zauna a ce dan kuntiragi nake jagorancin shi. Yau in kora ce za a yi ya zauna tun daga sama ne za a kora har zuwa ƙasa. Yau abukan mu da aka yadda mi suka iya musu. Yau da harin ci suka yi aikotizasyon. Ai suka ce aikotizasyon. Ku tambaya ku ji su sai kotizasyon intisilar. Dan kuntiragi ne sai aikotizasyon. Kuma da suka aikotizasyon din su a suka amshe kudin. Su suka amshe kudin suka canye. Yau duk malaman makaranta da aka yadda an katarin ka tabbaji wanda suka yi rasautan mudar babu wanda aka ba korala sun canye kudin. Kuma sai mu cigaba mutanen nan mu cigaba da biyar su.
Idan aka yi maganar hakkin malamin makaranta mai aiki karkashin tsarin kuntiragi ko wannan kungiya da ta ce za ta yaki da cin zarafin da malaman makaranta ɗan kuntiragi ke fuskanta za iya cewa ba ta daidai ba. Yau Abdu magatakarda ne na kungiyar Sinasep ta ɗan kuntiragi ta jihar Damagaram.
Iko Allah yau inda ku kungiya wanda take kare hakkin malaman makaranta ɗan kuntiragi a Niger kap na ce ma babu ya wannan kungiyar tamu mu muka girkata tun 2005 kun muka tashi da tsarin ta hali kai wannan ɗan uwana malamai makarantar kuntiragi suka amince wanda suka samu targili suka shiga din su kama wa ɗan uwan su kuntiragi domin koko ta tayi da kyau kuma su ma su san biyan bukatu yanda ake tana muna da kungiyoyi wanda a Niger sun yi kitimurmur a walakanta malamai makaranta yau malamai makaranta kai ɗan kuntiragi wa walakanta shi musu kuzuwa kowa su kowa ya kasalona kai jimuri har mu kana matsayi wannan kungiya take cin magalaba ba komai bane bazan ba suka bace sanyi wannan hakkin su ne su yi kungiya mai mu mutun kai shiga hurumun mu ne mai kuma mu abinda muka yi muke ga musu wallahi kas yarda irin da aka sauran kungiyoyi da aka tsotse su aka yi farsu
kungiyar ta Sinasep ta yi dan rauni biyo bayan jarabawar da aka ma malaman makaranta sai dai Yau Abdin ya musanta hakan
a rauni ne muka yi Sinasep ni dai sai san babu abin da su ne ma mu ne kamata mu yi kuka ga magoya ban mai aka ci hannunka bayya ya tsami ka yanke kaya shi yasa kaga muka ci gaba da rungumar malaman makaranta an kuntara ki muke kokowa kuma zamu ci gaba da kokowa har kowa ya samu tarki ne a Niger kowa zan mai aiki na dindindin
shi ma dai Muhammad Sanusin kiraye ga ɗan kuntaragin da su hada kansu
muna kira ga ɗan uwan ɗan kuntaragi cewa lokaci yayi na kowa ya tashi tsaye kowa ya mai da hankalin shi bisa kan aiki na harko don saboda yau babu malamin makaranta sai in kana son aikin ka babu sandika sai in kana malamin makaranta kenan mu tashi tsaye bisa kan aikin mu sannan mu nemi incin kan mu
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
shirye babban taro mai muhimmanci
to ana dai tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye da kuma duk lokacin da ake so a shafin mu na internet wato a voahausa.com yanzu agogo anan na cewa karfe 12 da rani da minti kusan 18 ga Grace Alheri Abdu da shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka boye ba Ku jama'a tambaya nike da
Lalle arman yara kanana yayi kamari cikin Niger abin da yasa yayi kamari kinnan shine mu dai Niger mun zama kasar musulmi muke kuma cikin addinin mu na musulunci shine sai a ce da diyarka ta dan digira sai ayi sauri a kai ta gidan mijinta
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya tabo batun aurar da yaya mata da wuri a jamhuriyar Niger inda bincike ya nuna ana aurar da sama da kashi 70 cikin 100 na yaya mata a kasar kafin su cika shekaru 18 To kamar yadda muka alkawalta yau shirin ya hada kan masu ruwa da tsaki domin gano inda wannan dabi'a ta samu asali da kuma matakan da za a iya dauka na shawo kanta. Ga wakilin musulmin mun Barma da ya jagoranci wannan tattaunawa.
To game da wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara kanana musamman ma ɗan mata yanzu ka zauren namu na tare da malamai da dama da farko dai akwai Usman Ahmadu daraktan ma'aikatar da ke kula da kare haƙoƙin yara kanana akwai Madan Kakufatuma shugabar hadakar kungiyoyin matan Niger da ake kira Kongafen, sai kuma Lawali Adamu, daya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hullar Niger. To ina ganin Malam Usman da kai zan farawa, ya a hukumance kuke kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara kanana a shahurar ta Niger?
Lalle armani yara kanana yayi kamari cikin Niger. Abin da yasa yayi kamari kin nan shine mu dai kasar musulmi muke, kuma cikin addinin mu na musulunci shine sai a ce da diyarka ta dan digira an fara ganin alamu ta zama mace
wato balaga,
eh balaga, sai ayi sauri a kai ta gidan mijinta, ba dan saboda komai ba, dan saboda kiyaye abubuwa na Aisha. Abubuwa na Aisha shine kamar ta yi ciki na banza wanda ba cikin army ba, saboda cikin nan da ba cikin army ba yana zubda daraja ita iya macen kankanta, yana zubda daraja gidan su baki daya. Dan aka same shi daga gare ta, duk sai kaga kowa da gidan an dauke shi kamar gida wanda ba na gidan latija ba. To shi yasa mutane da an ga wannan sai ayi sauri a arma da yarinya. To sai zaman to muna addinin wani bi da al'adunmu sai ake game su da juna. Da abinda addini yace da al'adunmu duk mun maida shi kamar guda. Tunda kuma shi addinin musulunci ma kanshi yace lalle bai kamata ba ayi ma dakin arme dan bai isa ba, tunda ko bai in bai isa bikin akai wahala ki akwai. Tunda dai da an yi arme me ake jira? Aihuwa ake jira ko? To amma yarinyar arme wadda bata digira ba kwarai akai kuma kaga za a samu cikar sa.
Kamar anan akwai wasu shekaru wata kila da aka kayyade na cewa ita idan yarinya ta kai wadannan shekarun to ta kai a aure da ita.
To kamar yanzu su yanzu kamar uwayenmu kakanninmu masu kare addinin mu na musulunci abinda suke cewa suna kamar koyi ne da cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin shi ya aure da mace mai shekara 9. To abun yanzu inda yake yanzu zamani ne, da can da hakuri ke akwai, in aka aure da yarinya ko bata kai ba tana karama akai arman, arman ba wai nasara ke cewa ba konsuman shi ba ake, ita yarinya tana nan wurin uwarta sarakota, ita ma ita za ta koya mata wala ba ta da
idan shekarun nata
wala sai sun kai tana wurin wannan sarakota ta kalkashin ta, ita ma za ta koya mata da ayyuka tunda yarinya ce bata san komai ba, ta dauke ta kamar diyar ta mata cikin ta, ta koya mata komai da komai. In lokaci ya kai shi arme abu ne wanda Allah ya halitta shi, in lokacin ya kai bai ma kai bata san ba ita yanda lokacin da za ta sabulewa ta tahi ta nemi inda daki mijin ta yake.
Madan Kako, ya ku a bangaren ku na mata kuke kallon wannan al'amarin?
Tabbat mu kungiyoyin mata koko da muke yi biskan wannan al'amari na kare hakkin yarinya karama a biskan fannin arme ba hana bane muke yi ta aure, kuma ba hana bane muke yi amma yarinya aure. Ina son in sanar da al'umma ta mata duniya duka da fasattu matuka ta kasar Niger ga fuskan yanayin da ke faruwa, paske yau tukunan mu abinda muke yi horar da muke tukunan sai mun horar da uwaye, mun horar da su kan kansu yara kankana, mun horar da al'umma abinda muke ce ma sensibilization. Me ke wakana arman nan aka yi shi a cikin shekarun da ake mayar yarinya karma a yi,
wato illolin da ke iya
halarta. Tabbat yarinya a da wanda ya gai an mata arme sai ai abin da muke cewa kame, sai ga yarinya dan ayi ta diya mace, sai ga an ce na kama ma dana yarinya kaza, ka gani ko? Kenan kaman nan da ake yi in lokaci ya kai ana gayyata abin arme da ake yi wanda ba a kai ta ba ta yi gidan miji, za ta je gidan su da kai ko gidan babayya ta zamna har lokacin ta ya kai sa'annan a kai ta gidan miji. Amma yanzu a wannan lokacin sai mutane suka sa cece ku ce takul cikin haraka, kenan a shekara 11-12 sai a mayarinya arme, da ka she dakin tako yaran yanzu sai riga sai hi balaga da gaugawa, ban san ba abincin da suke ci bin tabarakallah, yanzu kaga yarinya a shekara 10 tabarakallah masha Allah ta kai gare ni, ni mai shekara 50 da wani abu, ka gani ko? Kenan ta riga ita ta koshi, kenan da an ka ta gida miji wuce ciki za ta dauka, cikin nan ta dauka bata iya ida shi sai cikin wahala, ta je za ta wurin aiwa wurin nakuda ba ta iya aiho da wannan da kanta aiho da shi ta wahala. Mu da ni a lokaci na ma wallahi sai kai sati kana na'ur cikin daki babu abin da ke samu kuma kai hulahiya babu hushi babu wani abu amma yanzu di ba ga zamanin ganin yanzu di yarin da ta yi kaji an ci amma ta sai zaya
wato idan na fahince ki madam girman mace ba shine yake nuna cewa ta balaga ba wata kila kuma idan akai magana kan
abin da al'amuran ta na matanci ba su bude ba
duk da ana
gani ta girman ta da ake gani ka gani yanzu ka muna yoyon hitsari wannan ke kai mu ga illa yoyon hitsari yau masha Allah diba ga wadadiya mata a kasar Niger suke wahala buskan yoyon hitsari ka diba ga wadadiya mata ke wahala buskan sezarin da ake ma mata fasa wannan sezarin daga baya kuma wata illa ce za ka an rage mace kin aihu daya biyu uku sai a ce wai shikenan aihuwa ta tsaya ga diya uku an tsaya da ta fasa sezarin ba ta wuce uku ko hudu hoshi ba kare miki da muka aihu masha Allah ni sai ni aihuwa shida yalla daga bana sun yi 7 8 9 10 12 uwaye mu to yanzu ya shiban duniya kaga an yi irin wannan ayaye babu saboda shi nace muka mu abinda muke kawowa horar da muke yi mutane su gane ba wannan fannin ba na mu hana almi bane ba almi lalle yana da muhimmanci dole a yi shi amma a yi shi cikin hanyoyi a yi shi cikin ka'ida a yi shi cikin abinda zai sa kowa ya ji dadi ya wadatar ba a yi almi ba kuma a kuma ana oyuno yo kaina
amma kuma akwai yara kananan da ake ganin shekarun su ba su kai su yi tarayya da namiji ba amma kuma ana amfani da su
yanzu tarbiyyar diya ta mace da namiji abu ne mai wuya a wannan zamanin da muke ciki kaga a da da mazan da matan kowa na da hankali da mazan da matan duk muna bin biyayya uwayen mu muna bin tarbiyyar da uwaye suke ba mu babu ruwan mace ta kai shekara nawa a gidansu ba ta kula da namiji ba namiji kai shekara nawa bai kula ba yanzu yau zamani ya bata kuni wannan talabijin da muke gani wannan resources da muke gani wannan internet da muke shiga alakwal ma wannan cudaya da suke yi shi ma wata illa ce to shi yasa kaga yanzu horar da diya mata da diya maza yake kamuna matsaloli ban mu iya rukun su da ya kamata mu rike su kuma mu kan kanmu uwaye muna da laihi menene laihin mu mun riga mun sarwartar da kanmu ga zamani mun sarwartar da diyan mu ga zamani paske duk abin kaga diya mata zata yi ke uwa sai ki ci ai zamani ya kawo shi kenan bai cancanta ba mu kan kanmu uwaye mu sa wannan cikin kanmu tarbiyya da muka dauko ya kamata mu horar da diyan buskan wannan tarbiyya ta kirki tun a gida ake koya ma yaro tarbiyya ni sa sano sani ba sai yaro ya tai makaranta ba ba sai ya tai makaranta ta bariki ba ta lakwal ba wannan makarantar malamai ba ya kamata kuma cikin makarantar malamai ma a sa wannan horar dawa na tarbiyyar da yara ka gane fasai ku kan kanku yan jarida ya kamata ku kan kanku a talabijin a radio ya kamata bidabibi a huto da gwamnati da mu kungiyar mata da kungiyar yar dankana da yan waran hulawa da kotai din maza kamata a huto da bibi a samu a daukaka da wannan a cikin kasa tunda hisbillahi yanzu a kasar Nijar an kadi ba abin da ake yi wallahi babu kyau
laula da mu kai ya kake kallon wannan al'amarin na gaugawar aurar da yara kanana a shahudar ta Nijar
to inda zamu tashi kenan mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana sai ku kasance tare da mu Yanzu a madadin bakin namu Usman Ahmadu, director ma'aikatar da ke kula da yara kanana a Jamhuriyar Niger, da Madam Kako Fatuma, shugabar hadakar kungiyoyin matan Niger da ake kira Kongafen, sai kuma Lawali Adamu, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hular Niger, da wakilin namu Sulaiman Muna Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salama Abu da ya daidaita sautin shirin alheri. Ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata
a gaida address da kuma kai muka zo ga labarai a takeice
to a takeice rundunar sojin Amurka ta ce ba za a sa ran kammala cikakken binciken munin harin kwantan baunan nan da aka kai watan jiya a Niger ba har sai watan Janairun badi Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban China Xi Jinping sun yi ganawa ta waya daya da safiyar yau din nan Alhamis. Tattaunawar da Trump ya ce zai amfani da ita wajen matsa ma shi lamba ya sa Korea ta Arewa ta yi watsi da shirin ta na nukiliya. Trump ya isa birnin Beijing din ne jiya Laraba a ziyararsa a matsayin shugaban ƙasa a karo na farko zuwa China. Babbar aminiyar Koriya ta Arewar.
Masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirin na manona a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kina agogon Ghana zamu zo muku dauke da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Amma idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garjawa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da hada mana shirin, sai injinin mu Thomas da ya daidaita mana sautuka. Daga nan sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC, Muhammad Lalu ke cewa sai mun hadu a shirin mu na hantsi idan Allah ya yarda.